Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya dukkan su a zangon FM. Suma masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraro ma assalamu alaikum barkanku da warhaka wato Lahadi 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. A fara da kanin labarai.
Masu zabe suna kada ƙuri'u a zaben shugaban kasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka da ake a zagaye na biyu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu da kuma jikkata a rikicin Afghanistan a shekarar 2015 ya fi na kowace shekara yawa. Wani asibiti a ƙasar Australia ya ki amincewa ya maida wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da aka warewa masu neman mafaka.
To Allah kyauta. Cikin shirin muna da rahotanni kan yaƙi da cin hanci da rashawa da yadda lamarin ya shafi rundunar mayakan Najeriya. Da rahoto kan barayin dabbobi a jihar Zamfara da kuma batun zaben kananan hukumomi da shike yau Lahadi ne Grace Alheri Abdu tana tafi da shirin bishara yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ka cikakkun labaran duniya mai karantawa Mahmud Lalo. ‘Yan kasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka na can suna kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar da ake yi a zagaye na biyu tsakanin wasu tsoffin firaministocin kasar a wani yunkuri na neman ma kasar zaman lafiya mai dorewa bayan shekaru biyu da aka kwashe ana rikici. Daga cikin ‘yan takara akwai Anicet Georges Delegal wanda ya lashe zaben a zagayen farko da aka yi a watan Disamba inda ya samu kashi 24 na ƙuri'un da aka haɗa. Sai kuma Faustin Archange Touadéré wanda ya samu kashi 19 a zagayen na farko. Baya ga wannan zaɓe na shugaban ƙasa masu kada ƙuri'a har ila yau suna zaɓen 'yan majalisu bayan da wata babbar kotun ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓen farko bisa dalilan cewa an tafka maguɗi. Waɗanda suka samu nasara a waɗannan zaɓuka su za su maye gurbin gwamnatin wucin gadi da aka kafa tun shekarar 2014 wato shekara guda bayan da mayakan Seleka suka hanbar da gwamnatin François Bozize lamarin da ya tsunduma ƙasar cikin rikici har ta kai ga ana faɗa tsakanin musulmi da kiristoci. Masu aikan ceto a Taiwan sun ce sun kammala kwashe dukkanin mutanen da bala'in girgizar ƙasa ta ritsa da su. A jiya Asabar aka kammala kwakulo garowakin waɗanda wani ginin bene mai hawa 17 ya rufta a kansu a birnin Tainan mai yawan mutane miliyan 2. Jami'an ƙasar sun ce adadin mutanen da suka mutu ya kai 116 bayan da girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa garin. Mafi yawan waɗanda suka mutu a cikin wannan bene ne da ke yankin Weiwan. Yanzu haka wanda ya gina benin da wasu mutane biyu na hannun hukuma bisa zargin cewa ba su bi ka'idojin da aka shimfiɗa ba wajen yin ginin. Lamarin da ya haddasa rugujewar gidan tare da kashe wasu mutanen da ke ciki. Shi dai birnin na Tainan ya kasance yanki ne mai cike da masana'antu. Wasu masu fafutuka a ƙasar Siriya sun ce dakarun Turkiya sun yi lugudan wuta akan mayakan Kurdawa da ke arewaci cikin kwanaki biyu a jere. Bayan wani gargaɗi da suka yi na cewa za su ɗauki mataki idan har suka fuskanci wata barazana daga kan iyakar ƙasar. Ƙungiyar nan mai sa ido a rikicin Siriya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce har-haren sun fi mai da hankali ne a yankin arewacin birnin Aleppo inda suka kashe mayaka biyu. A jiya Asabar Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce mayakan Kurdawan barazana ne ga garin Azaz da ke da 'yan tazarar tafiyar kilomita daga kan iyakar ƙasar. Dakarun Siriya da ke samun goyon bayan Rasha na ci gaba da kutsa kai a yankin a wani yunkuri na sake kwato garin Aleppo da kuma yankunan iyakar ƙasar. Ita dai Turkiya na yi wa jam'iyyar PYD da reshen mayakanta na YPG kallon rassan jam'iyyar Kurdawa ta PKK da ta jima tana kai hare-hare a kan gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani asibiti a ƙasar Australia ya ki amincewa ya maida wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da aka warewa masu neman mafaka yayin da ɗaruruwan mutane suka yi da fifi a ƙofar asibitin suna nuna goyon bayansu ga likitocin da suka riƙe jaririyar mai suna Asha. An haifi Asha ne a lokacin da iyayenta yan asalin ƙasar Nepal suka isa ƙasar ta Australia. Ta kuma samu hadarin kuna da ruwan zafi bayan da aka haife ta, lamarin da yasa aka kai ta asibiti. Hukumomi a ƙasar ta Australia sukan ajiye masu neman mafaka da ke shiga ƙasar ta kwale-kwale a wani wuri da ake kira Papua New Guinea. Akan kuma hana su ƙarasawa zuwa cikin ƙasar koda an gane cewa ƴan gudun hijira ne. Wannan mataki da asibitin ya dauka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi da coci-coci suka nuna kin amincewa su a yakurin da ake yi na maida wasu ƴan gudun hijira su kusan 300 zuwa sansanin da ake ajiye da su. Majalisar Dinkin Duniya ta ce rikicin Afghanistan ya halaka mutane 3,500 a bara kadai, yayin da wasu 7,500 suka jikkata. Hakan ya nuna cewa an samu ƙarin yawan fararen hula da ke mutuwa ko kuma jikkata da kashi 4 a rikicin ƙasar ta Afghanistan. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan rikicin ƙasar ya ce wannan shekara ta 2015 ita ce wacce aka fi samun mutuwar fararen hula tun da ofishin ya fara bibiyan adadin mutanen da ke jikkata a shekarar 2009. Ofishin ya ƙara da cewa yakin da ake yi a wuraren da fararen hula ke zaune da kuma hare-haren kunar bakin wake a manyan birane suna daga cikin manyan ababen da suka haddasa mutuwar fararen hula a shekarar ta 2015. Sai dai rahoton ofishin ya nuna cewa an samu raguwar jikkatar fararen hula da kashi 10 daga hararen da wato daga hararen da kungiyar Taliban ke kaiwa. A ƙarshe, Amurka ta tura wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin Sakatare John Kerry zuwa Albania da zimmar ƙara bunƙasa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A lokacin ziyarar Kerry ya ƙara wa ƙasar ta Albania ƙwarin gwiwa wajen ƙarfafa matakan da take ɗauka na samar da sauye-sauye a fannin shari'ar ƙasar. Bayan wata ganawa da yi da Prime Ministan ƙasar Edi Rama a yau Lahadi, Kerry ya ce wato ya gamsu da irin matakan da aka shata waɗanda ake sa ran za su tallafa wa ɓangaren shari'a ƙasar ta Albania. A lokacin da yake jawabi, Prime Minister Rama ya ce da ba don Amurka ba, ƙasarsa ba za ta samu ci gaba a sauye-sauyen da take yi ba. Ita dai ƙasar ta Albania na shirin kwaikwayar tsarin shari'ar Amurka da na wasu ƙasashen nahiyar Turai, tare da samar da hukumar binciken manyan laifuka kwatankwacin FBI da ke Amurka.
To, labaran duniya kenan, gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ya gabatar. To, madalla. Makon Janairun duran mayakan ƙasa ta Najeriya ta miƙa wasu hafsoshi da jami'an sojin ƙasa su 12 ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC saboda zargi da ake musu suna da hannu a barkarar sayan makamai, wacce take bin wato ita EFCC take bin bahasin barkarar sayan makaman, al'amari da yanzu haka ya shafi duran mayakan sama kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Kasa da awa 24 da hedkwatar sojin kasa ta Najeriya ta miƙa wasu manyan jami'anta guda 12 ga hukumar EFCC. Biyo bayan rawar da ake zargin sun taka a badakalar sayan makamai, ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta cire wasu manyan hafsoshinta da a hali yanzu ke fuskantar binciken hukumar ta EFCC. Air Vice Marshal Ademola Jekemu ya maya gurbin Air Vice Marshal Alkali Mamu da a hali yanzu ke fuskantar binciken hukumar ta EFCC. Air Commander Clement Obeche shine sabon shugaban sashin kuɗi da kasafi na hedkwatar sojin saman Najeriya. Ya mai gurbin Air Vice Marshal Adigun da shi ma hukumar EFCC ke tuhuma bisa zargin badakalar makamai. Wata sanarwa da ta fito daga kakakin rundunar sojin saman Najeriya, Group Captain Ayodele Famuyiwa, ta ce Air Vice Marshal Emmanuel Agungu ya mai gurbin Air Vice Marshal Ojowo da shi ma hukumar EFCC ke harara. Duk da dai canje-canjen ya kunshi ƙalin wasu manyan hafsoshi a rundunar mayakan saman Najeriya, amma masana tsaro irin su tsohon hafsan sojin saman Najeriya Aliko Ir Rashid Harun na ganin yadda sauye-sauyen ya hada da waɗanda hukumar EFCC ke bincika a halin yanzu a iya cewar da walakin.
A tsaro ya kamata wayannan mutanen su bar wannan matsayin da suke. Su ani sun fito akan cewa wayannan mutane 13 din nan da suka gani hannun su dumu-dumu na ciki sun miƙa su ga EFCC. Kuma Air Force ita ma ya kamata ta fito ta ce kan cewa wayannan mutanen da hannun su yake ciki akan wannan abubuwan ya kamata su ma a miƙa su ga EFCC.
Masana tattalin arziki irin su Alhaji Aliyu Saleh Bagare da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin al'amura a Najeriya za su yi daidai, amma talakawa sai sun ƙara hakuri.
Muna buƙatar mu ba wa shi shugaban ƙasa lokaci ya ci gaba da gyare-gyaren da yake yi. Ba za a tashi kawai rana ɗaya a ce an gama gyaran abu ɗaya kaga abin ya gyaru sarai ba. Abubuwa za su daidaita, sai dai ni kiran da nake so in yi generally ga mu talakawan Najeriya ba wanda zai zo ya gyara mana kasar mu sai mu ma kanmu mun dauki kudirin gyara Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan bindiga da suka shahara wajen satar shanu a jihar Zamfara sun zafafa hare-hare da suke kaiwa kan ƙauyuka. A baya-bayan nan sun kashe mutane fiye da 20. A cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyina ya aika mana, ya ce lamarin ya tilasta mutane masu yawa barin muhallansu.
Hare-haren barayin shanu suna ƙara ta'azzara a yankin Dan Sadau da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Maru a jihar Zamfara, musamman a makon nan mai shigewa inda barayin ɗauke da bindigogi suka kai hare-hare a ƙauyuka da dama, inda kuma suka kashe mutane da dama tare da cinnawa garuruwan wuta da kuma yin awon gaba da dukiyoyinsu. Alhaji Tukur Jangebe shine shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyati Allah ta jihar Zamfara.
Don wannan abu ya faru ranar Asabar da daddare wayewa garin Lahadi, a inda ƴan bindiga daɗi sun ka kai hari a wani gari wanda aka ce ma Kwanan Mutunji, inda sun haka kashe mutane kusan mutum 23 zuwa mutum 24 ran gari, wanda yake daga wannan lokaci waɗannan al'amura sun ka ci gaba, a inda suko wasu mutane waɗanda aka kira ƴan saka suko ran Lahadi sun ka ce su ka fada wani gari wanda ake ce ma Kalgo, can ƙauyen Mutunji din nan su ma sun ka ci gaba da ƙone-ƙonen gidajen Fulani suna kashe-kashe. Haka dai al'amarin nan dai ya ci gaba wallahi ma la faru.
To kaman ba jami'an tsaro ne a waɗannan yankunan da lamarin ke aukuwa?
Mun kira hukumomin tsaro, abinda ya shafi hukumar ƴan zanda da sojoji da SSD duk mun haɗa musu, kuma sun ɗauki mataki gwargwado. To amma har ila yanzu ɗinnan da nake magana da kai, yanzu haka akwai wani gari da ake kira Kangon Garaci, yanzu haka ana ce ana kashe-kashe da wani wuri farar doka da dai wasu ƙauyuka, yanzu haka halin da ake ciki wallahi abin babu daɗi wallahi. Yanzu haka akwai mutanen da ka kira na akwai dawo ke cikin daji waɗanda ba a samu ma dama wallahi ɗauko su.
Wannan lamari dai ya tarwatsa garuruwa da dama a wannan yankin, abinda ya tilastawa dubun dubatar jama'a yin gudun hijira zuwa wasu yankunan. Na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijirar da ke fakewa a wani gidan mai da kuma kasuwar garin Dan Gulbi, waɗanda suka bayyana matsanancin halin da suke ciki, duk da yake sun nemi a saka sunansu saboda dalilan tsaro.
Wallahi jama'a mun taso ƙauyuka daban-daban ba su da iyaka, ƙauye 27 ne. Wallahi abin da ya cire samu ne baro garuruwan mu, gwamnatin jiha sai ta kaure mu wasu mutane jimbi ana ta kashe mu. Wallahi yanzu har da kike ga munan da marayu suna ta kuka, suna ta wahala, suna cikin bakin ciki da tashi hankali, matan mu walaƙanta mu ma haka. Gaskiya mallam muna cikin haulayi, gaskiya mallam, gaskiya muna cikin kai. Ubangiji Allah ya kawo mu sauki, wanga al'amari ya baki mallam. Yanzu nan wallahi yanzu na buru gida, kuma iyalaina ni ba san ma inda suke, ban san halin da suke ciki ba. Yaran mu ba su da lafiya, ba abinci, ba wani ruwan shawa da ci, ba magani. Wannan gidajen namu an kone, dan abincin mu an kone abincin. Yanzu ga mun nan kuka muke, mata kuka suke, ba mazaji, ba abincin da za a ba su. Gwamnatin jiha ba ce mu komai ba, dan Allah ka kai kukan mu ga gwamnatin tarayya, dan Allah ka taimaka mu. Dan Allah mu samu abin ko dai magani mu samu. Iyalai mutane ga sunan kwankwance, ga hili, ga sanyi.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda kakakin rundunar DSP Sanusi Amiru ya bayyana.
Alga an kewa ta wura ta musamman wata kunshi ya suka da sojoji da mobile da sauran dai su da wani tsaro, domin fatattaka wa'anda yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a wannan yanki. To kuma wannan wasu faru tsarin ranar shekaran jiya a kemewe abin da muke kyauta fatan lamo gaya ce al'amu wasu yanki ta kai masu muna sauran su dai kasan wurin babu na kyau, kuma ga shi ba hanya masu kyau a wurin. Gwamnatin jiha ita kanta ta ɗauka mataki kwakwala domin ganin cewa an tabbatar da tsaro a wannan yanki. Dole ba za mu faɗa wata yayi matakin da ke ɗauka ba, insha Allah muna tabbatar da jama'a cewa dan da ba jimawa ba za a kauka sana'a ba bisa ga sabon matakin da dole jihar ta ɗauka.
To sai dai na yi ta ƙoƙarin ji daga gwamnatin jihar ta Zamfara, amma kuma hakan bai samu ba. Jihar dai ta daɗe tana fama da waɗannan hare-haren na ɓarayin shanu da kuma martani da 'yan sa kai suke kaiwa ga rugagen Fulani, lamarin da ke haifar da rasa rayuka da dama. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koka kan zaben kananan hukumomi a baya inda duk jam'iyyar da take mulki a jiya ita take lashe zabubbukan. To da ko yaramun bata sake zani ba domin a jihar Niger jihar farko jihohi wato jiya da take cikin jihohin farko da suka gudanar da irin zaben nan jam'iyyar APC mai mulkin jihar jam'iyyar shi shugaba Muhammadu Buhari ita ta lashe kusan dukkan inda aka yi takara a jihar. Nasiru Adamu Lekaya yayi nazari kan batun zaben kananan hukumomi ga rahoto da ya hada mana.
Zaben kananan hukumomi 774 kan zo jifa-jifa a wasu jihohin a Najeriya inda sau da dama gwamnoni kan nada kan tumumi a kananan hukumomi. Abun lura anan in ma an yi nasarar gudanar da zaben yawanci jam'iyyar gwamna kan lashe duk kujerun har ma da kansuloli. Wannan na faruwa ne ko da mutane na kukan zalunci daga gwamnonin da can baya ake ganin magudi kawai kan sa wasu gwamnonin lashe zabe. Shugaba Buhari dai ya ce yana takaicin yadda za a ce jam'iyyar daya ta lashe duk kujeru da ya ce wannan dabi'a ya dace a magance ta. Hukumar zabe ta kasa dai na kula da zaben kananan hukumomin Abuja ne guda shida cikin dukkan kananan hukumomin Najeriya. Amma gefe guda ita ke ba da rajista ga hukumomin zaben jihohin don gudanar da zaben. Sai dai jihohin ba su fara amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ba wato card reader. Director a hukumar zaben Nick Dazan ya ce sai an samu garan bawul kafin gyara ayyukan hukumomin zaben jihohin.
Idan an karfafa su yadda aka karfafa ita hukumar zabe na tarayya tana iya samun kudin ta kuma tana kashewa ba wanda ke zuwa ce ga abin da za ku yi ko kuma ga wanda za ku bashi ko tallafi ga samun ci zabe. To ina ganin za a sami ci gaba a wannan fanni.
Idan aka samu wannan za a kai ga kaucewa irin wannan jin labari a ce jam'iyyar da ta cinye duk kujeru ko kansila ba ta bar wasu ba.
In an kauce ma irin wato a maida ita hukumar zabe na jiha kamar irin an shishata sai abin da gwamna ya ce, to in an daina wannan to tabbas za su yi aikin su yadda ya kamata. Amma in aka ci gaba kamar yadda ake yi inda ma idan wani jami'i na wato hukumar zabe na jiha ya je ya wani tsokaci a wani waje wanda ya bambanta da ra'ayin gwamnati a saukar da shi bayan da za a yi a ce za a ma mutane adalci.
Me yan siyasa ke cewa ne? Dr. Abdul Ahmad Ishaq shine kakakin jam'iyyar adawa ta SDP.
Gwamnonin jihohi sun fi son su dora waɗanda suke kusa da su saboda na ɗaya suna samun kuɗi kan wannan, na biyu suna abin da suka ga dama. To a jam'iyyance da kuma maganan demokradiyya wannan abu bai dace ba, kuma abin da muke kokari kowane gwamna da kuma su ananan hukumomi su sa gaba da Allah a yi abu cikin gaskiya. Kuma menene wannan gaskiyan? Mu ga inda za a yi amfani da card reader.
Shi ma babban jami'in PDP ya arewa maso yamma Faruk Ahmed Gusau ya ce kanwar jace a dukkan jam'iyyu.
Ina magana dukkan gaba ɗaya ai gwamnonin ke ai kowace jiha abinda doka ta jiha ta bayar shi gwamna shike gwamnatin jiha ita ke za ta kula da zaben kananan hukumomi. Sai dai a irin wasu jihohi da daji yanzu saboda kadiri da dinnan da aka kawo kila ya ƙara tantancewa. Ba a ba da returning form wanda za a cika cewa ga wanda ya samu kaza ga wanda can suke cika abunsu a can ainihin tasu. Babu chairman din da anka wadi cewa ya samu ƙuri'a 1000, babu kansalan da anka ce ya samu ƙuri'a 1000 ya kada wani 1000. Illa dai kawai an ji an ba su certificate. To kaga shi da muke ce daɗi ne ba zaɓe ba.
Zaben ƙasa baki ɗaya ya samu raguwar sukar magudi ne biyo bayan amfani da na'urar tantancewa. Shin yaushe jihohi za su fara amfani da wannan tsarin? Nasiru Adamu Lekaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru El Hikaya. Jiya aka yi jana'izar Hajiya Fatiko ko tsohuwar da ta fice bara lokacin yakin neman zaɓe bayan da ta yi dakon fiye da awa 9 a birnin Kebbi domin ta baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gudunmuwar naira miliyan 1 bakin abin da ta tara saboda ta ce ta gamsu da cewa shi mutum ne mai gaskiya da kuma riƙon amana. A cikin saƙon ta'aziyya da ya aike kan rasuwarta, shugaba Muhammadu Buhari ya yaba da kyawawan halayyar Hajiya Fatiko ko mai inkiyar mai tallatara ta rasu tana da shekaru 95 a duniya. Shugaba Buhari ya yi ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwar marigayiyar yana cewa su dangana kuma su kwanda sanin cewa ai ta ga zamani kuma har Allah ya ba ta lokaci ta ga canjin da ta fatan ganin cewa an samu a zaɓe da aka yi a bara. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Mabiyan bukata. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin yana tare da Pastor Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin Bishara. To Pastor Yahaya, barkamu da saduwa da kai a wannan shiri na Bishara.
Barka dai Hajiya.
To ko zaka bayyana mana cikakken sunanka da inda ka koyi wannan sana'a ta gurmi?
Eh, sunana Yahaya Lawan, kuma na koyi wannan sana'a ta gurmi tun ina kauye a can a garin mu a jihar Kano, a wata karamar hukuma da ake kira Rogo.
A to lokacin da kuke tashin nan akwai wani mai kada gurmi ne a kauyen ku da ya baka sha'awa ka koya daga gare shi ko kuma irin karambani ko zance na yara?
Wannan kuma gaskiya ne, kuma ya faru hakan ne ta wajen karambani na yara wanda muka taso tun muna kananan yara. Abun sai ya zama kamar sana'a, kowa yana yin wannan, ka ganshi da gurmi, wannan ka ganshi da gurmi. Waɗansu sun iya, waɗanda suka jimre sun iya, ya zama musu sana'a, sun kai ga cin abinci. Waɗanda suka sashin Bishara, kuma kamar ni yanzu na moritawa Ubangiji Allah ya bani iko na jimre na sashi a cikin aikin Bishara, waɗansu kuma basu iya sun jimre ba, domin ba kowa ne zaka fara abu da shi ya dore ba. To waɗanda suka dore suka jimre ya kai ga ya zama musu sana'a, waɗansu sun shiga duniya da shi, suna cin kuɗi da shi. Ni kuma Allah ya taimake ni cikin alherinsa, na juya shi zuwa aikin Bishara, ya zama mun abinda nake takama da shi ta wajen aikin Bishara, ta shelar Bishara Almasihu.
To zaka iya cewa shekaru nawa ka shafe yanzu kana aikin Bishara da wannan gurmi?
Na shafe ya kai shekara 15 a yanzu haka, in ma bai fi ba, ina aikin Bishara da wannan gurmi da nake da shi yanzu.
Yawa, to daga cikin waƙoƙin da ko dai ka rubuta ko ka ƙirƙiro ko ka rera da wannan gurmi, ko zaka dan rera mana guda ɗaya?
Insha Allahu zai iya yiwuwa haka Hajiya, da ikon Allah.
To bismillah.
Allah ya karimu, Allah tere jalalu, mai kuta da tsari. In Allah in ya baka waza ya kwace, in ya hana ka waza ya baka. Baiwa da wanda wance kowa an ba shi aha. Nikawa in kai Bishara birni da kauye, ina aikin Bishara. Ha iza Almasihu shine ya kira ni ya kai in je Bishara.
To madalla, so da dama mawaka da suka yi fice sukan rera waka ne domin bayyana abin da ke zuciyarsu. Waɗansu suna waka soyayya, waɗansu su yi kashedi, waɗansu su yi matashiya da dai sauransu. To kai menene musamman kake maida hankali akai a cikin kamar waƙoƙi da kake a gurmi da wannan?
Abin da nake maida hankali akai dungurungun abin da na dogara akai, abin da na zauna akai kenan aikin Bishara, gaba da baya Bishara, gida Bishara, daji Bishara, ina ka fito Bishara, ina za ka Bishara, me kake cewa Bishara, me za ka ci Bishara, duk abin da na dogara a kai shine Bisharar Almasihu dan Allah.
Yawa, to daga cikin waƙoƙin da ka rera misali, wacce ce ka fi jin daɗinta, ko kuma bisa ga ganinka jama'a suka fi jin daɗi a cikin duk waƙoƙin da ka rera a cikin shekaru 10 nan da ka fara buga gurmi?
Da nake jin daɗin su, ko kuma wanda naga kamar jama'a ma suna jin daɗin su, wanda ta zama ka waka da nake kiranta da suna Allah Rabbana.
To ko zaka rera mana Allah Rabbana?
Sai za mu iya rera muku Allah Rabbana.
To bismillah.
Allahu Rabbana, Rabbana Allah Ubangijina, Rabbana Allah mai tare da rana, Allah mai gumi da dariya, Allah mai maza da mata, Allah Ubangiji na Janna Allah ka taimaka man Wahabu Allah ka taimaka ya Tarjalalu Allah ka taimaka ya Almasihu Allah ka taimaka ya Aljabaru Allah ka taimaka ya Al-Aziz ka taimaka Ar-Rahmanu Allah ka taimaka man.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban hirar tamu da Fasto Yahaya. Yanzu a madadin Fasto Yahaya Lawai mai gurmi.
To madalla a gai da malamai, sai kuma mako na gaba insha Allah za a ji mu da wani sabon shiri. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku aika mana ta email. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga hannun Naziru Abubakar Sabu Gusau, yana cewa ya Allah ka kawo mana da dawwammamiyan zaman lafiya a Syria da Nigeria da ma duniya baki daya. Ta gaba tana cewa hakika ku fito da mutane 45 daga hannun yan ta'adda da sojojin Nigeria suka yi dana hadin gwiwar Kamaru, abin a yaba musu ne. Allah ya kara ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na Afrika da ma duniya baki daya, daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ta gaba sakon Baffa Haruna Bajo Gane, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka, yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Muna jinjina ministan matasa Solomon Dalan bisa kalaman da yayi na cewa Mugabe minista ba zai hana shi yin gwagwarmaya ba. Ta karshe kuma ta fito ne daga hannun Lawal Gidan Danma, yana cewa hakika yanke hukuncin da ba sani ba sabo ne kadai zai kawo ƙarshen munafurcin da duk wani ardo yake yi a Najeriya na belin barayin shanu a lokacin da barayin suka yi sata aka kai su wajen jami'an tsaro. Masu aro abin da sawa kenan cikin wasiƙu da kuka aiko, a ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. To madalla hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
‘Yan ƙasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka suna kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasar da ake a zagaye na biyu tsakanin wasu tsoffin firayim ministocin ƙasar a wani yunƙuri na neman ma ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa, wato bayan shekaru biyu da aka kwashe ana rikici. Daga cikin 'yan takara akwai Anastas Georges Tillagil, wanda ya lashe zaben a zagayen farko da aka yi a watan Disamba, inda ya samu kashi 24 na ƙuri'un da aka haɗa. Sai kuma Faustin Ashanti Tuwadera, wanda ya samu kashi 19 a zagayen na farko. Masu aikin ceto a Taiwan sun ce sun kammala kwashe dukkanin mutanen da bala'in girgizar ƙasa ta rutsa da su. A jiya Asabar aka kammala kwakulo garwakin waɗanda wani bene mai hawa 17 ya rufta a kansu a birnin Tainan mai yawan mutane miliyan 2. Jami'an ƙasar sun ce adadin mutanen da suka mutu ya kai 116 bayan da girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa garin. Wasu masu fafutuka a ƙasar Siriya sun ce dakarun Turkiya sun yi lugudan wuta a kan mayakan kurɗawa da ke arewaci cikin kwanaki 2 a jere, bayan wani gargaɗi da suka yi na cewa za su ɗauki mataki idan har suka fuskanci wata barazana daga kan iyakar ƙasar. Ƙungiyar nan mai sa ido a rikicin ƙasar mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce hararren sun fi mai da hankali ne a yankin arewacin birnin Aleppo, inda suka kashe mayaka 2. Wani asibiti a ƙasar Australia ya ki amincewa ya mai da wata jaririya da iyayenta zuwa sansanin da aka warewa masu neman mafaka, yayin da ɗaruruwan mutane suka yi da fifi a kofar asibitin suna nuna goyon bayan su ga likitocin da suka rike jaririyar mai suna Asha. An haifi Asha ne a lokacin da iyayenta 'yan asalin ƙasar Nepal suka isa ƙasar ta Australia. Ta kuma samu haɗarin ƙuna da ruwan zafi bayan da aka haife ta, lamarin da ya sa aka kai ta asibiti.
To madalla a gaishe ka. Masu aro abin da sawa kenan cikin shirin a hali yanzu, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mahmud Lalo wanda ya gabatar da labarai, da kuma Kaleb a Gitacho wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya Malam Aldo ya rika masa, a nan ne sahabu Muhammad Zanga ta ce salama da ku, ku zama lafiya.